بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ke daidai da 17 ga watan safar hijira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 22 ga watan januari shekara ta 2001. wannan shi ne kaso na 31 daga cikin jeren jekara tukar littafin fiqhu sira 2011. wallafar babban malami Professor Zaid Abdulkarim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, mun yi karatu dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da khalwa da yake tafiya kogon Hira. Menene ma'anar wannan khalwa? In ya je ne yake yi? A wani lokaci ya rinka yin wannan khalwa? Sannan waɗanne darussa ne mu musulmi a yanzu za mu ɗiba dangane da wannan khalwa? Sai malam ya ce, darussan da za mu ɗiba daga ciki, mu gane cewa ba ma dai zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu ne wanda ana tsammanin zai zo ɗin. Wannan tsammanin ya faru ne ta hanyoyi guda biyu. Hanyar farko ita ce littattafan da ake karantawa na annabawan, da irin su Taurat da Injila. Ana jin waɗannan karatuttuka kuma a bakin masana na waɗannan littattafai cewa wani annabi zai zo. Shi annabin ga siffar shi, shi zamanin da zai zo ga siffar shi, sannan ga siffar garurrukan da zai zo, ga kuma irin halaye da ɗabi'un shi wannan annabi. Kun ji hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu, malaman duba da 'yan tsibbu da masu bugun ƙasa su ma sun rinƙa ba da labarin bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To menene ya sa wannan hanyar ta zama daga cikin hanyoyin samun labarai? Ba ana magana cewa sannu yanzu a musulunci ne mun amintu da waɗannan hanyoyi ba, sai dai ana baka labarin cewa mutanen da ke zaune a jahiliya waɗannan na daga cikin hanyoyinsu na samun bayanai. Ko kun fahimta? Hanyar 'yan tsibbu da 'yan duba da makamantan haka. To sai malam ya ce, ba, daga cikin fa'idojin da muke ɗauka a wannan darasi, ma'rifatul ahdathin lati tajri wa muqaranatuha bima tahaddathat anhu an-nusus, sanin al'amura da suke faruwa da kuma waɗanda suke gudana da kuma ane ana gwada su da abubuwan da nassoshi suke faɗi, aw bima yustaraqu min as-sam'i, ko kuma da maganganun da aljanu suke zuwa suna jewa a sama. Ma'ana kun fahimta jama'a? Wannan darasi na karantar da mu muhimmancin ka rinka sanin abubuwan da ke faruwa a zamaninka, sannan waɗannan abubuwa ka rinka kana gwada su da irin yadda nassoshi suke bayyanawa. Wa min al-jam'i bayna hadha an-nassi aw bima ja'a min istiraqi as-sam'i, sannan kuma har ya yau yana da fa'ida ka rinka gane muhimmancin haɗa irin waɗannan nassoshin ko kuma da irin waɗannan maganganu da ake jewa daga sama, ma'a shawahidul waqi, tare da abubuwan da ake ganin suna faruwa, tabharul alama, to wannan yakan bayyanar da alama allati tadullu ala qurbi bi'sati nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan na bayyana alamar ainihin, wato da ke nuna kusancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wato abinda wannan magana take nufi kenan. Malamai da ke yancan zamani da masana, yayin da suke hada waɗannan al'amura da suka rinka faruwa na yanayin lokuta da juyin juya hali da ya rinka faruwa game da harkokin addinai da wasu irin al'amura da suka rinka abkuwa a ƙasashen Laraba da makamantansu, sai suka rinka hada su tare da abubuwan da suke sani da su ne nassoshi da kuma maganganun da jahilai ke zuwa wurin bokaye suna jewa da 'yan tsibbu. Waɗannan al'amuran da suka hada sai suka mai da su alama da ke bayyana kusancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa anna ma warada, kuma cewa duk waɗannan nassoshi da suka zo a wistirta min sam'in, ko kuma maganganun da aka jiyo su, zaharar dalailuhu fi ardil waqi, abubuwan da suke nuna sai suka abku kamar yadda ainihin wato aka fahimci abu. Kun fahimta jama'a? ma'ana waɗannan nassoshin na attaura da injila da aka rinka karantawa da sauran bayanan da aka rinka jewa wurin yan tsibbu da kuma aka rinka hada da abubuwan da suka rinka faruwa a wannan lokacin da aka hada su sai aka tsammaci zuwan annabi ko kun fahimta sai kuma annabin ya zo kamar kana zaune sai ka ji iska ta taso sai ka ji guguwa sai ka ji tsawa ta buga to me ake tawakkali me ake sa rai ya zo kenan ruwan sama kuma sai aka ga ya zo amma a lokacin da aka ji iska da guguwa da tsawa sai aka ce za a yi ruwan sama me yasa aka yanke hukuncin za a yi saboda alamomi da suka saba faruwa din za a yi ruwan sama an ji sun faru to sai kuma suka faru to mutane sun riga sun saba kafin wani annabi ya zo da wannan lamari ko annabin da ya gabata yana ba da labarin alamomi sannan su kuma masana sukan dubi wasu sauye-sauye waɗanda waɗannan sauye-sauyen sukan shimfiɗar da yanayi da ke nuna cewa akwai annabi na nan zuwa ko fahimta jama'a to malam sai ya ce wa hadha yaquduna ila alfa'idati tsaniya wa tsalisa to tunda har mun fahimci wannan a matsayin shimfiɗa ko to wannan zai kai mu zuwa ga fa'ida ta biyu da ta uku to ita fa'ida ta biyu da ta uku fa'ida ce yadda mu yanzu da muka zo bayan waɗannan abubuwa da suka faru waɗannan darussa ne za mu haɗa su da mu kuma abubuwan da suke faruwa a zamanin nan mu don ga gane muhimmancin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alherin zai tafi har zuwa duniya ta tashi shine duk wata gaba ta rayuwar shi idan ka karanta ta kana zarce ta sai ka ga cewa za ka iya juyo ta daidai da zamaninka kai kuma ka ci moriyarta sallallahu alaihi wa alihi sallam saniyan na biyu ahammiyatu mutaba'atil ahdath wannan darasi na nuna muhimmancin bibiyar abubuwan da ke faruwa allati tajri waɗanda suke ainihin gudana wa rabbuha bin nusus da kuma rinƙa ana haɗa su da nasoshi ko kun fahimta yanzu menene yake faruwa a duniyarka a yau a garinku ne ke faruwa a angonku ne ke faruwa cikin gidanka ne ke faruwa so da dama nakan yi inkarin wasu waɗanda ba sa auna abubuwan da suka faru ga nau'in irinsu da suka gabata don su sanya za su yi su gyara matsalolin da suka saba faruwa a wannan fagen ko kuma su yi ƙoƙarin gyara matsaloli ko kuma su yi ƙoƙarin rage matsalolin ko da ba su gyara ba misali jama'a ku ɗauki fage namu na da'awa mafi yawancin malamai a ƙasar Hausa kamar yadda ɗan Fodiyo ya faɗa a cikin littafin Nurul Albab kuma magana ta daɗe kenan yake na daga cikin bid'ar malaman ƙasar Hausa rashin ba da muhimmanci game da karantar da matansu da ƴaƴansu da bayinsu don lokacin akwai bayi ko kun fahimta to wannan ne ya haifar da galibin gidan malamai yana mutuwa jahilci da ɓarna na tasowa ta ainihin lukusa wannan ainihin gidan to yanzu waɗannan abubuwan sun faru a baya ko ba su faru ba sun faru yanzu suna faruwa ko ba sa faruwa to yanzu abinda waɗannan abubuwan ke nuna maka in kana da hankali kai almajiri ko ɗalibi ko ustazu to sai ka natsu sai ka tsaya sai kai karatun ta natsu game da menene ya kai haka ya faru kuma waɗanne hanyoyi za a bi a hana faruwar haka ko kuma a rage su na ɗaya daga ciki shine Bahaushe ya ce kowace ƙarya akwai abokin birninta mafi yawancin malamai a ƙasar Hausa tun a wancan zamanin har ka taho a yanzu rushewa ta farko da take samun gidajensu shine ba sa aure tare da lura da mukafa'a abin nan da kufu da malamai na fiƙhi suka kawo menene ake nufi da kafa'a abin da ake nufi da kafa'a shine ɗan boko ya auri ƴar boko sai su haifi ƴaƴa waɗanda suke da tunani da ɗabi'u irin nasu ɗan arabiya ya auri ƴar arabiya sai ƴaƴan su tashi da tunani irin nasu. To ustazu ya auriyar da take ita ma ustazu ya ce, to galibin abin da yake faruwa ɗan boko sukan zama well guided, ɗan arabiya sukan zama well guided, amma ustazai sukan zama misguided. Abin da yake faruwa, galibin ustazai sukan tashi da wani irin zafin kai da rashin auna abubuwa. Duk inda aka je zafin karatun Alƙur'ani ya zama wata yarinya ita ce ta ci sai ce kawai zai aure ta. Malamai na hadisi kafin su kira ka fiɗa sai sun dubi siffofi guda biyu. Siffar farko ita ce ne siffar ba. Bab abin da ake nufi shi ne ƙarfin hadda, nagarta hadda, kiyaye abin da ka karanto shi har ran da za ka ba da shi ya zama yana nan ƙeƙe da ƙeƙe gaba ɗayan shi, shi ake kira bab. In har aka same ka kana haddace abu amma ranar bayar da shi yana gargada, ba za a siffanta ka da wannan kalmar kai tsaye ba, sai an ƙara da wata da za ta ɓarnata ta ko kuma sai an rusa ta gaba ɗaya.
Siffa ta farko kenan. Siffa ta biyu,
malamai suna duban hali,
wannan hali shi suke nufi da ainihin al'adala. Al'adala, to wannan al'adala ɗin nan
abin da ake nufi shi ne musulmi mai cikakken mutunci, shi ne kawai ake nufi da Hausa. Musulmi mai cikakken mutunci, duk wanda za a ce musulmi ne a ce to yana da mutunci gwargwado dai da magana ko ya ba sa kiran shi adili. To yanzu kenan malaman hadisi ba za su karɓi hadisi a wurinka ba, ko kana da hadda sai kana da cikakken mutunci ko, to haka bai halatta ka aura ba ko da tana da karatu sai tana da cikakkiyar tarbiyya. Amma ustazai sukan zama carried away, da zaran an je makaranta kaza an yi gasar karatun Alƙur'ani, ya ji ta malaman islamiya sun ɗura mata ayoyi guda 60 cikin suratul kahf, ta bi dare ta haddace, ta haddace wasu waƙoƙi masu baiti 17, ta haddace kaza, ta haddace kaza, gaba ɗaya sai ya rikice. Madadi ne natsu, wannan natsuwa da nake cewa ku rinƙa lura shi ne duk abin da ka je ka natsu ka yi tunanin me zai je ya dawo in an yi kaza. Wannan da ya zama akwai ƙarancin shi, in ma ba babu shi ba, to ya sa har yanzu inda akuyar gaba ta sharuwa nan ta baya take sharuwa. Ma'ana waɗannan matsalolin da ake ta fama da su tun tsawon shekara 200 ko fiye da haka, har yau tasirin sauyi da ake nuna a gani bai faru ba. To shi ne kenan yanzu ba a haɗa nasoshi da abubuwan da ke gudana, ba kana haɗa nasi da abin da ke gudana, yanzu abin da annabinka sallallahu alaihi wasallam yake ce maka ne, ana auren mace don kyau, don daraja, don mukami, don nasaba, da idan ya safo, amma sai ya ce maka fadhar zati dini, karin jaya ga wadda take mai addini. To mai addini din nan fa ta iya yiwa ba ta da karatu, don haka bari ku ji jama'a, aure ba shiga mota ba ne. Yanzu za ka shiga mota yanzu yanzu ne sai ka ce to shi kenan mu lallaba, Allah ya sauke mu lafiya, ai an kusa ba ma haƙuri dai ra'ayi. Aure ba a zaman haƙuri a aure, irin yadda Bahaushe yake cewa ai zaman haƙuri, ba zaman haƙuri ake ba, zaman gamsuwa ake. Don haka Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan haqqiyya da tausayi. Allah bai ce haƙuri ba, ma'ana yanzu idan man wurin aka ce gidan biredi ne, ni ko ba ma'aikacin biredi ba ne, na shigo cikin oven me nake kenan, haƙuri nake yanzu, haka ne haƙuri nake, don babu wani dalili da ya kama wanda zan zo in yi aiki a wurin. sai ce in yi haƙuri har a gama gasawar biredin da za a gasa a bayan. To zaman haƙuri kenan, to ka ƙaddara ka yi zaman haƙuri na shekara 20 kana jiran biredi. Zaman haƙuri ne mu? Zaman cutarwa ne. Shi yasa duk matar da ba ta dace da kai ba, to ba ta dace da kai din ba. Ba zaman haƙuri kenan ba, zaman cutarwa ne, ba abin da za ku haifar. Sai irin wannan halin da muke ciki. To sai zama ba a haɗa waɗannan halayen da waɗannan nassoshin. Haka tashi aure galibi sai a ɗauki nassin sai a aje. Sai a ci gaba da abin da ke gudana.
Waɗancan 'yan kasuwa ne, waɗancan manoma ne, waɗancan kaza ne, ma'ana mutane ne waɗanda suke adiyu. Yadda za su yi aure a al'adance da tunani na ne na kyau da sha'awa da wargaje bukata, sai kai ma ka tashi mai addini, sai kai ma ka yi irin haka, kai sai ka samu matsala. Su ko dama can a cikin matsala suke don sun kauce wa tsari. Amma kai kana da wata muhimma saɓanin tasu. Su in ka duba, ina son ka dubi da yawa mutanen anguwarku, ka duba menene suka sa gaban ba abin da ayan nan take cewa ba. Ya akuluna kama ta akulul an'amu, ci suke su yi jima'i, ci suke su haihu, ci suke su yi kashi, tara kuɗi suke su yi gidaje, tara kuɗi suke su yi. Sai ka ce wai alhaji wani bayan duk waɗannan abubuwan da yake mai kuma me yake nufi mai achieving? A'a, ai shi he has arrived at the promised land. Shi ai dama hakan yake so, ya samu wani lokaci da zai ta ci yana sha kawai, yana ta siyan gidaje, yana ta siyan motocin, ba wani abu, haka zai ta yi har ya mutu. To kai ma haka ne, kai ma haka ne, to yaya rayuwarku za ta zama ɗaya? Saboda haka ku ji wannan na ɗaukar muku ne ga abin da ya fi damun ku, yasa alaƙa da ku. Amma na son ku duba da kyau ku gani. Yanzu duk wani matashi da ya taso ya fara samun kuɗi, dillalai iri-iri za su zo su kewaye shi. Kaga zai samu dillalan gidaje, zai samu dillalan 'yan mata, zai samu dillalai masu suna kawalai. Dillalan gidaje za a zo a fara samun shi. A alaji gwamma a sai kadara kaza, ai gwamma a sai kadara kaza. Don haka kullum rayuwar shi za ta ƙare a mai. A ƙoƙarin yau za a sai gida kaza, za a gyara, za a sa 'yan haya, za a sai mota kaza, za a sa ta akan titi, a tayin nok, a can da dajjaba, a 'yan sanda sun kama. Sai a ce hawan jini ya fara kama alhaji. Sannan dillalan 'yan mata, kai alhaji wata yarinya ce, kai wannan yarinya ba wanda ta dace a garin nan sai kai. Na biyu kenan. Sannan sai samari da ɗan daudu da magajiyoyi tsoffin karuwai kullum za su rinka zuwa su nemi shi tallan akwai wasu 'yan mata sun gama gogewa da duniya. To ku da nan da ya muku da dama don ya tashi ba zai tunanin shekara 30 da ta wuce a anguwar da ya taso akwai wani da ya taso yana da kuɗi. Irin wannan rayuwar ne ta yi har ya watsi. Ko kun fahimta? To da sai ya auna waɗannan abubuwan, da abubuwan da nassoshi suke gargaɗi game da me? Game da taka tsantsan da duniya, taka tsantsan da dukiya, taka tsantsan da mata, taka tsantsan duka. Da sai ya rinka auna waɗannan nassoshin ko? Amma sai ya zama kurma, sai ya zama daidai, sai zama makaho. Me zai faru? Sai shi ma sai ya bi irin yadda waɗancan ɗin suka bi. Ko kun fahimta? Shekara 30 da ta wuce, domin da makamantana mun tashi mun ga wasu mutane waɗanda masu kuɗi ne, masu dukiya ne, sai abin da suka faɗa. Yau wasunsu sai rasu, wasunsu a yau sun talauce, wasu talaucin ya kai sun baggarin, wasu sun makasa, wasu sun tsufa. Kai akwai wanda har makaranta ya gina da masallaci, da ya rasa yadda zai sai ce to masallaci dai ba zai iya sayawa ba, amma zai iya sai da makaranta.
akwai wanda ya gina masallaci tun gano man masallaci da fili sai dawo sai ce yanzu filin masallacin ya yi zai yanke shi ya siya kuma na yi siyar da filin masallacin naira 1,500
to yanzu kai da ka taso kana samun kuɗi yanzu kamata ya yi ka ɗibo irin waɗannan mutanen ka zuba su a faifai haka ne ka yi nazari amma sai zama ba a kula da wannan kawai ya taso sai da waɗancan fasin samu matsala ne saboda ba su iya ba shi yanzu ya iya yana da degree yana da master ai ya goge ya shiga duniya shi haka ba za ta same shi ba madadin marin kan yana taka tsantsan shetan mayaudari ne duniya mayaudariya ce kuma waɗannan a tsakaninsu kake rayuwa duniyar kana cikinta shedan kuma shi ne abokin zamanka dare da rana mana kana rayuwa tsakanin mayaudara amma kuma ka kasa faɗaka to sannan ku dawo ku dubi 'yan siyasa yanzu daga 1978 zuwa yanzu za ka ce 2011 shekara 33 a daidai wannan lokacin akwai wasu gwamnoni very powerful masu ƙarfi gwamnonin shagari ne akwai gwamnan jihar Sokoto Shehu Kan Giwa one of the most powerful governors sannan akwai Professor Andrews Ali medical doctor ne consultant professor ne a medicine sannan governor ne na jihar Bendel wannan a kudanci kenan sannan in ka tafi arewa maso gabas akwai Tatari Ali a jihar Bauchi a jihar Gongola akwai Abubakar Barde waɗannan gwamnoni ne masu ƙarfi shi dai Shehu Kan Giwa mutuwa ya yi daga kan doki don haka shi yana cikin ƙarfin shi ya mutu da iyawa da isa da dukiya amma sai da ya zama yau iyalan shi aikin girki suke a wata makaranta da haka suke cin abinci Professor Andrews Ali na taɓa tafiya yau kusan shekara 10 na dawo na biyo garinsu ita ma a cikin jihar Edo a yanzu tana kaɗa gwangwanin taimako ne a cikin cucin da lafiya ana neman mishi taimako za a je a yi mishi magani gwangwanin taimako gwanagwanai aka ɗaga gwamna ne professor ne a cikin medicine kaftinan fa sannan ta tare Ali ta ce a muka taɓa da daɗewa muka je muka saro wani daji mun shigo wani ƙauye mun ɓata muna tambaya a cikin jihar Bauchi aka ce mu ɗan zauna mana muna shaƙata shi ne sai wani ya ce ai nan ne garinsu ta tare Ali ƙadarin shi ma yana bayan gidancin aka nuna mana wani gidan ne gida ne ilin ma yake da kara kusan ƙarfe 2 na dare muka je muka tsaya da fitila muka haska ƙadarin shi muka yi mishi addu'a muka tawo gwamna Abubakar Barde kafin ya rasu wani na kusa da shi yake ba ni labari sai da ya zama mota tashi ta kanshi ta gagare shi idan ya tashi ya yi tafiya sai a tafi tasha sai a tare fiɗin gaba sai a ajiye wani yaro ya zauna in mota ta kusa cika sai a ɗauko shi a taɓa a guje sai a zo da shi sai zauna a fiɗin gaba a motar hara shi ne alfarmar da za a iya mishi a yanzu kai gwamna ne haka ne ko ba haka ba haka ne sai ka tsaya sai ka karanci waɗannan tun sai ka ga menene kuma nasu yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wantanzur nafsun
ma qaddamat li ghadin, wadannan gwamnonin dukkan su sai da suka tara kudin tsiya yadda yake ba za su sake talauci ba, iyalan su ba za su sake talauci ba. Amma ka ga ni da iri na mun ga rayuwar su kakkab, ga ta Allah ya nuna mana sun yi kudin kuma sun yi tattalin amma kuma sun talauce. Me ya kamata kenan? Da sai ka hada wannan ayar da abin da ke faruwa, sai kai tattalin gobe lahira, ba nan duniya ba. Hada duniya alfaniya ne, karewa ce. Jama'a kun ji wannan? Sannan a lokacin shagari an yi wani minista mai karfi dan garin nan ne, sai da aka zo aka ce mishi ranka ya dade ka fito takarar sanata. Sai shekara uku da ta wuce ko hudu, sai ce ba zai iya ba. Na ɗaya ba ya da kuɗi, na biyu wanda ke kan kujerar sanatan da yake so ya yi faɗa da shi ya kwace shi, yake mai cefane a gidan shi. Amma a lokacin da shi yake minista na man fetur yana da ƙarfi, a lokacin wannan bai wuce matsayin ɗalibi ba a lokacin. Amma duk tattalin yawa kan shi, to don ga gane duk wannan tattalin da kake wa iyalanka na duniya ne ko to aikin banza ne? A nan duniyar ma zai ƙare kafin a je lahira. Kaga dai waɗannan misalai ne. 1978 ne kawai zuwa 2011, shekara 33 ne kawai, amma ka ji Allah ya fata-fata da su. Ko kun fahimta jama? Amma fa kar ku manta, har ƙasashen waje suna kai kuɗi a adana musu, suna sayan gidan, amma in ta kwale za su je su siyar da komai, su zo suna rariye suna cin abinci. A gidan rediyon Najeriya Kaduna fa aka sa wani dattijo da kan shi ya furta, ya ce shi fa tun da yake bai taɓa sanin talauci ba, amma wata ran sai ga shi a wani gidan gwamnati da daddare, in ji ana lalubo mishi inda 200,000 take ne za a samu a bashi wanda zai ci abinci a wata. Da an manta da shi ba a labarin shi. To wannan abin da ya sa mafi turancin munan matafa ne, mu rinka kokarin muna hada al-ahdasu bin nusus. Me Allah yake, yaya duniyar take a yanzu? Al-Imam Ibn Duraydin yake cewa wannan rana da kake ganin ta kullum tana fitowa shar, to yaudaraka take yi ba budurwa ba ce? Kana ganin rana kullum da yawa sai ka ganta ta fito ko ta faɗi datti zuwa, gobe sai ka ɗauka za ta fito tsohuwa ne, a'a sai ganta ta sake fitowa. Kai ne ranakun ka ke tafiya, ita ba ta tsufa, tsufanta zuwa magariba ne, gari na wayewa ta sake zama budurwa. To in kawai da yadda take zama sabuwa haka kai ma, to kawai da kai tsufa kake yi. Sai da haka jama'a kowa ya zo rinka hada al-ahdas da an-nusus, abinda wannan fa'ida take ce mana kenan. Mutanen da suka rinka hada al-ahdas da an-nusus ba annabi ya zo da ka ji da fujiji ce ba, da suka yi imani suka yi, hatta waɗanda daga baya imanin su bai bayyana ba, jikin su yayi la'asar irin su kifra, don sun yi yunkurin imani sosai da ba su da goyon bayan mabiyansu, amma sai jikin su ya sanyi. Wannan mutumin da ya zo mun karanta zai zo, kuma mun ga alamomi sun tabbata, don haka sarki Kisra fa ba ma ya iya tsibbi, kuma banda karatun At-Taura da Injila ya iya tsibbi, sai da ya buga ƙasa, ƙasa ta tabbatar mishi da cewa abin da ya sani na ilimin At-Taura ya zo. Duk da haka sai ya sake rubuta takarda zuwa ga wani sarki mai ilimi na tsibbi irin nashi, yace kai mana bugun ƙasa ka ban ne ka gani. Shi ma ya ce abin nan da muke zato a littafin nan shi ne bayyana. Sai ya ce to ka ga magana ta da taka bincike na da naka wayi ɗaya, to yi yunkurin zai musulunta. Sai ya ce ba zai jaraba su, zai jaraba su. Ya ce duk a rufe ƙofofi gaba ɗaya, a bar mai windo ƙwaya ɗaya. Ya leƙo ya ce me kuke gani, kuna son mulkin ku bayyana? Suka ce eh. Kuna son Allah ya tabbatar muku da duniya da lahira? Suka ce eh. Yake to mu haɗu da wannan annabi da ya bayyana. Sai suka sheko a guje suna neman inda kofa take, ba zo su kashe shi, suka rasa inda kofa take. Sai suka koma, sai ce ku koma, na yi muku haka ne ba ma dai in jarabta imaninku
da karfin ku akan addinin ku ashe da gaske kuke addini sai kuka ne sujuda shikenan to duk lokacin da ya zama kai baka hada nasoshi da ahadaf to kana da wahala idan ahadaf din mamuna nani ba su shafe ka ba kuma idan na alheri ne yana da wahala ka samu alheri dan haka ku rinka kuna sanin menene tarihi sannan me ake ciki a yanzu sannan menene Allah ya faɗi amma kar ka shagaltu da neman labarai na yi bayanai tsantsa akan karatuttuka da suka gabata akan wannan kabiya na? Kisra Herakal ne Heraklos shi ne sannan samuwan na biyu ko mun karanta wannan yake cewa wal istifada min zalika da kuma fa'idantuwa da irin waɗannan abubuwan da ke faruwa fi tawaqqu'i ba'd umuri al-mustaqbal domin iya gano abubuwan da za su faru a gaba abinda kaga yana faruwa a yanzu yanzu ku duba yanzu mun tare muna yin irin waɗannan karatuttukan da irin waɗannan maganganu da irin waɗannan littattafan da irin waɗannan ilimin sannan ga waɗanne irin mutane matasa ne yan shekara 15, 16, 17, 18, 30 da makamantan haka to yanzu mai hankali in yanzu ya tsaya wajen yadda ake karatun nan sai tunanin yaya al'amura suka faru a baya lokacin da wani yanayi ya taɓa faruwa makamancin haka to sai tawaqqu'in to nan gaba akwai wani abu da zai biyo baya amma wawa sai kalli yanayin kan fiye dariya zai yi jama'a ta dubi da tattafai irin waɗannan kibba-kibba a tara su a tara matasa ba tsofaffi ba da tsofaffi ne za ka ganin duk keke da kutu na zubar da majina mana duk sun kusan mutuwa kuma abinda ake karanta musu ba daidai yake shigar su ba don haka ba wani tasiri da zai biyo baya amma a tara matasa masu lafiya ana musu karatu irin wannan an tara littattafai irin wannan kuma nan da shekara 20 ka ce wai ana nan a yadda ake a baka da hankali baka auna abubuwa wallahi jama'a ina murni a muciya ashe da jimawa yana nazartar ina wucewa da littafi ina kaza ina kaza wannan yanzu musulmi ne hausawa sun zauna suna zagin albaniya ce kaza albaniya ce kaza sai ce ba zai ce ba ya ce kun san shekara na ina zauna a ƙofar gidana yana zuwa yana wucewa da littafi ya ce ku in ba dan ba ku da hankali ba kullum mutum yana riƙe da littafi da safe da yamma yana tafiya yana dawowa kuma ku ce haka zai zauna ya bar ku yadda kuke ƙarya kuke yi ya ce ni ne a ƙasan yamurai kiran shi ba ya ce kai ne kake nufi ina ka dosa me kake so ka kawo nan gaba yace dole za a nemi tarin abin yace amma ku kun bar mutum yana tai yana tai yana tai in sharri ne a haka sai yayi karfin da sai ya ci ku in alheri ne sai ya kai yadda yake ba ku za ku amfana ba yace mun a ƙasa inyamurai ne mutaba'a ake yi da an ga matashi ya taso yana abu yana abu ana da elder council sai su kira shi manya sai a ce to kai ne mun dafa kullum sai mu ga ka wuce ka je kana ta haƙa rami a nan kana bauriya kana bauriya me kake nufi ne me kake so ka yi menene ka ba menene ka ba in suka hasashi akwai sharri a abin sai su hana yace amma ku za ku bar mutum ya kai abu yace kuma sai daga baya sai ku zo kuna mamaki wai me yasa ka bai faru me yasa ba zai faru ba ina mun ne jama'a ko kun fahimta wa'ai su abinda suke tunani yanzu kai taucewa da littafi ka shekara 30 kana yayi da littafi kuma daga ƙarshe ka zo ka ajiye littafin kai shikenan sai kuma a koma a dawo a ci gaba da hira idda suke yi ana jin BBC kun fahimta ba ma ya kamata ku rinka tunani ka karanta littafin kan ta da bace gari na Mala Abubakar Dogaci me yake cewa yake sarkin Kano Abdullahi sarkin Kanawa na farko na Fulani lokacin da aka yi sarkin Hausawa Duba wanda shi ne na ƙarshen Hausawa a ƙasar Kano aka ce mishi to
da yace ku duba min waye zai gaje ni sai aka ce to ranka ya dade eh ka fito ta kofar yamma wanda ka gani ya fara wucewa to shi zai gaje ka yana fitowa da safi sai ga Abdullahi da Risala zai je dauko karatu sai kira shi yace in ka sake wucewa ta hanyar nan ka ga yadda zan yi maka da mana yanzu shi ba haushe ba kuma ta nune ne zai hauku da rashi kenan shikenan sai Abdullahi sai canza hanya yana wucewa yana wucewa nan nan kuma sai aka sake mai duba kace to in har ka fito yanda duka da ya wuce na farko da safan nan shi zai gaje ka kuma sai fito sai aje kujerar su ta waccan hanya sai ga wannan yaro ya zai wucewa ya kira shi ya kwaɗo shi kuma abinda aka faɗan hakan ya faru Abdullahi shi ya yi dariya zai hawa nan kujera a lokacin abin da ke so in gaya mana jama'a wannan rashin duban hadas ɗin nan ni na san nuna haɗarin rashin yin shi ne saboda cikin Hausawa da na tashi Hausawa suna daga cikin mutanen da ba abin da ya shafe su da lura da me yake faruwa a yanzu to menene zai biyo baya na abu abu ya ta faruwa a lokacin da 1970s ake kallon fim din India Maji India Jigunu Kung Fu duk ana kallon waɗannan Hausawa ƴaƴansu sun jimliya suna kallon wannan fim din sai da su ɗauki matsalar da tsanani ba ba ana ganin fim na yara suke kallo kawai a lokacin ana samun yara suna waka kanture sai ka ji iyayensu na ta dariya waɗannan ƴaƴan su ne suka tashi a yanzu suka kafa ƙungiyoyi na fim suna ɗibo jikokin ku kyawawan samari da ƴan mata suna juya su suna ganin musu irin waɗannan ƙungiyoyi amma da harshen Hausa saboda haka sai aka wayi gari kafin a faɗaka don girman Allah za ka iya tuna lokacin da aka yi taro aka ce za a juye za a rinka yin fim na Hausa zai rinka kwaikwayon al'adun ƙungiyoyi kawai sai dai kawai da ka kalli fim ɗin Hausa baka san lokacin da kana cikin kallo sai da sun juye suna rawa amma ka kalli na yaraba ka kalli na inyamurai suna nan sun tsaya a kan al'adunsu sun ƙifi canza amma su kansu India da ba sa kallon fim ɗin America da suka bar ƴaƴansu na kallon fim ɗin America yanzu fim ɗin India shi kuma ya fi kama da fim ɗin America ba fim ɗin India ba su bayyana tsiraicin jikinsu ƙarara ba sa yadda a yi kif ba a yadda a yi kaza ba a yadda a yi kaza yanzu duyi ake saboda ta'asirin tuwa da wannan don abin da kai kake kyama in ka bar ƴaƴanka suna yi kana ganin yara ne to ai su za su girma da wannan ne as part of their culture and tradition akan cewa al'adar su ce ta gargajiya da sai gada ba yadda za ka iya kankare ta daga baya saboda haka jama'a duk da mun tashi a cikin al'ummar da suke da sakaci game da kula da ahadas ko amma mu ne da musulunci muke karantawa yana kiran mu zuwa gaba da muhimmanci game da lura da kula da abubuwan da suke faruwa da kuma sa ido da kuma shirya musu da ɗaukar musu mataki da gargadan yadda ya dace ga shi malami yake cewa sallallina kana ladayhim ilmun don haka waɗanda suke da ilimi wa mutaba'atun lil ahdas kuma suke dubiyar abubuwan da ke faruwa kanu yudrikuna qurbal bi'sa an-nabawiyya sukan sun kasance sun risko aikowar da za a yi wa annabi saboda suna da ilimi suna da dubiyar al'amura wallazina lam yahtamu bil ahdas waɗanda ko ba su ba da muhimmanci da waɗannan abubuwa da ke faruwa ba walam yutabi'uha ba kuma sa bibiyar su kanat al bi'satin nabawiyya lahum hadathan sai ya zama aiko da annabi ya ba musu sabon abu mufaji'an sannan abu ne wanda ya afko musu gariban kuma bako haka sai suka yi ta sambatu suka yi ta maganganu a ja'ala al alihata ilaha wahida haka yanzu ne da allolin nan ya mai da su daya kai wannan ba mu taba ma sani ina da haba suke ta madangano a cikin mamaki me yasa saboda wawaye ne mahaukata ne gaba ɗaya kawai rayuwar musta'anafa ce a wurin su abinda ake nufi da wani yana rayuwa musta'anafa shine shi daga yanzu in yace koshi to daga yau ne ya fara tunanin yau kuma daga yanzu ya fara tunanin yau baya tunanin jiya ya ci ya koshi ya cinye duk abin da yake da shi da la'asar ta yi ya jinya ya rasa wanda zai ranta mai kuɗi yaya yi ajiya zai tunanin haka ba don haka yau ma gari ya waye sai ya sake ɗibo kuɗin gaba ɗaya ka haɗo mai koko da tsofai da shayi da komai ya sake yin ƙyat in la'asar ta kuma ya sake ziri zuri limaza li annahu la yahtammu bi mutaba'ati al-ahdath ghafil huwa kuma kun fahimta nan kasa malam ya kawo wani bayani wanda yake son ya alakanta shi da wanda yake cewa wala'alla mimma yushbihu hadha aidan qissatu ka'ab al-ahbar me yuwa dan abin da zamu iya cewa yayi kama da wannan matsalar da muke tattaunawa labarin wani mutum mai suna ka'ab al-ahbar inda ma jaa ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa akhbarahu bi qurbi wafatihi shahidan wanda za a kashe umar ya zo gaya wa umar cewa umar za a yi maka kisa kuma za ka yi mutuwar shahada mimma wajiduhu fi kitabillahi ay at-taura yace ya samu irin wannan karatun ne a cikin at-taura ibnu sa'ad shi ya rawaito wannan a cikin tabaqat mujalladi na 3 shafi na 332 ibnu hajar ma ya bayyana wannan a mujalladi na 7 na fathul bari shafi na 65 sai yace wal mubarrid da kuma al mubarrid والتعاوذ والمرائي دي وقت من العلمان سن بينا اتكن اينين واتو شافي نتعري ديو دا اشرين دا سيكي فكيف كان الكعب يتوقع الوفاء يا اكي كعب يأي اينين امان رسول عمر غاك فارو الا من خلال معرفته من امرين سيدا مثلا يشي دا وقت من الامر غداديو اللبين ذكرتهما waɗanda na ambace su in fahama zakartu an zu amma fa in wannan magana ta tabbata daga Ka'ab in ta tabbata maganar shi Ka'ab yayi ta ga Umar din kun fahimta don akwai ɗan matsaloli ne game da isnadin musamman shi Ibnu Sa'ad da ya rawaito ta da cikakken isnadi to in ta tabbata to ya aka Ka'ab ya iya gane za a kashe Umar wasu ayoyi ne da ya karanta don asalin shi Reverend Father ne ya musulunta ma'ana tsohon malami ne a addinin mutanen da sa'annan kuma dattijo ne ya daɗe a duniya sannan kuma ya rinka auna wadda al'amura suka taro to sai ya haɗa al'amuran sai ya gano to wannan mutumin za a kashe shi kuma kisan da za a yi mai da sunan addini za a yi mai kuma ya zo gaya wa Umar ɗin ya tabbata ita kanta Atika matar Umar ai ta mafarki ta ce ta ga ainihin wani katon zakara yana faran mijinta Umar me fassarar mafarkin sai Umar ya ce za a kashe ni ne to ya aka yi katon zakara yana faran ka kuma shi kenan sai ka ce za a kashe ka shi ne za ka yi da haɗa da nassoshi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisai game da al'amuran mafarki bai bi hanyoyin da annabi yusuf ya bi ya fassara mafarki sannan bai bi yadda al'amura suke faruwa ma'ana waɗannan bayanan abin da suke nuna mana kun san wata ishara in take dole ne duk wanda zai shiga harkar ilimi sai ya zama yana da natsuwa sai fa tun da abin da ke cewa ko ne ya faru ka natsu tukuna kar ka zama carried away da an ce maka kaza kaza ke faruwa kai shi da ne sai ka ji a'a ka natsu ka binciki yaya abin yake yaya faru menene ya biyo baya in ba haka ba za ka zama kullum kana cikin tukka da warara a cikin al'amuranka sai yasa ko ga kafirai Allah yake innakum la fi qawlin mukhtalif da sun ga kaza da fili gari ba game da annabi sai ce sha'irun in ba ga kaza sai ce majnun mahaukaci ne in da zai ce a inna ma yu'allimuhu al-bashar kullum sai ke nan cikin controversial statements maganganu masu kare da juna sai Allah yake duk a cikin ruɗani kuke madangalin ku kare suke da juna yau in kai duka ga suke tashin kiyaman nan gaskiya ne gobe kuma suke kariya ne ma ba za a yi ta ba ni da suke in ma da gaske ne za a yi ta ni da aljanna zan tafi suke ga to haka duk mutumin da bayan nasuwa a cikin abubuwan da ke gudana sai ka kaji kullun yan jaridu sai su bayyana wani mutum suke ga an ce wani ne kai bayani kullun masana game da me ke zuwa yanzu me ke kaiwa da komowa current affairs yanzu misali wannan sai ga shugaban kasar Libya Muammar al-Qaddafi ya fito yana bayani dangane da al'amuran da ke faruwa a kasar Tunisia sai na tashi zaune na ce yawwa ya faɗa ka kenan domin irin shegantakar da Zain al-Abidin Ibn Ali ya rinka yi a kasar Tunisia nasu shai irin ta ce 100% Gaddafi ya taso ya ci gaba da yi to da gumurzu sai yan kasar sa ga to ya mai rage za a zo a yi sallama a fito da ɗanki ɗan shekara 35 yan sanda su fara dukan shi a kai shi prison a kai shi ina gobe sai a dawo da gawar shi sai a jefar miki a zo gobe a kama limami kaza gobe sai a zo da gawar shi a jefar a kofar masallaci to da tsanani ya kusan shekara 20 da wani abu to shine sai mutanen kasar sai su ga to yanzu abin da ya rage fa idan fa ba fitowa suka gaba ɗaya zonul adibi ne ya kashe su ba ko kuma su su kore shi to babu shakka ba a ƙarar da su da kisan mulke shine sai suka ce a fito a kashe na kashewa a samu shuhada'u sauran kuma su rayu rayuwa mai kyau to abin da suka yi kenan to Gaddafi duk abin da zonul adibi ne yake a Tunisia shine Gaddafi yake don haka sai Gaddafi ya tsorata sai fito yana cewa yana kira zuwa ga mutanen kasar Tunisia da Allah su kwantar da hankalinsu su zauna lafiya waɗannan al'amura za a haɗu da manyan ƙasashensu domin a samu yanzu mai keke mafita tun da shi sarkin ƙasar ya gudu sar da suka yi haka suka yi nasara mutanen Libya su ma sai suka fara tunanin yanzu a za su yi haka to kaga wanda yake lura da al'amura wanda na fara jin labarin kai sai nace saura Libya sai kuma ga Gaddafi ya tsorata ta haka ya kamata fa ka rinka nazari kana gane menene zai dawo lokacin da ba ta kashi ke ba ta kashi a kasar Congo me ya faru mai tsaron shugaban kasar ne ya ɗauki bindigar da ake tsare shugaban kasar ya harbe shi da ita saboda zalunci da danniya da murɗiya ta yi yawa sai ya harbe shi da ya yi sai zan ya zama gwarzo ya hutar da mutane da yawa daga fitina shine shugaba Kabila to me ya faru a daidai wannan lokacin irin wannan gumurzun yana faruwa a ƙasar Niger shi ma na Niger sai ya harbe nashi shugaban ko kuna fahimta jama'a to waɗannan irin al'amura an ka zaman suna faruwa a addinance ne a siyasance ne ta hanyar tattali ne ta hanyar rayuwa ne sai ka fara tunanin to ɗaurin ma fa haka za ta iya faruwa to kana haɗa abin da ke faruwa yau da kullum ne da nassoshi ba ma nassi da yake cewa a jimillance wa tilkal ayyamu nubayiluha bainan nas duk abin da ya faru a da shi ne ake mummuta shi yake sake faruwa a yanzu a tsakanin mutane ma'ana babu wani sabo abin da ya faru din shi ne yake faruwa jama'a kuna fahimta da kyan to abin da wannan darasi yake gaya mana na uku shi ne lallai ne akwai matuƙar muhimmanci ka rinka ɗibo nassoshi kana haɗa su da mai ke zuwa ya dawo to sai ka rinka samun ansa salisan na uku manal masuhu haliyan malam ya ce abinda muke ji yake faruwa a halin yanzu a nan abinda yake nufi da mulamasa feelings irin abubuwan da muke ji a jikinmu suke faruwa da ma abubuwan da muke gani mun ziyadati iqbalin nasi ala tamassuki biddin na karuwa da mutane ke yi wajen riko da addini wal hirs alayhi da kuma kwaɗayin addini والتمسك به da kuma runguma addini lamma kullu faji'an ba fa abu ne wanda ya afko haka ba
a lokacin da Usman Abubakar gudu suke karantarwa shekara 60-40 da ta gabata a ƙasar nan, dariya ake musu, malaman bid'a zuwa suke suna zagin su, ana musu gwalo. To wai gani ake wa wannan abin da Usmanin suke yi a banza zai tafi? A'a, masana Turawa bari ka ji, tun a lokacin da suka yi nazari suka ga ɗaya akwai can, can akwai ɗaya, can akwai ɗaya, sai suka ce to akwai abin da zai faru nan gaba a duniya. Aka ce musu menene? Sai suka ce nan gaba za a samu wasu nau'in mutane masu riƙo da addini katakam. Maka ce me kuwa gani? Sai su ce to kun ga wancan da ya zauna yana karantar da mutane, ga irin shi can wuri kaza, ga irin shi can, ga irin shi can. Ake ab da ai ba a sauraron su. Sai ce a'a, ba a sauraron su amma suna tasiri, ba a sauraron su amma suna tasiri. Yanzu dan girman Allah ka san cewa karatun Bukhari da Abubakar gumo yake ranar Asabar da Lahadi, wannan da la'asar, wannan minti 25 ne fa, a sake minti 25 ka san cewa wannan karatun Yahudawa sai da suka aje mishi masana na musamman suna saurari daga duniya suna bada analysis a kai. Bayan da Malam Abubakar gumo da su sai ga su wajen shafuffuka guda nawa sun fitar da rahoto akan wannan karatun. Suka ce tun da suka san ana wannan karatun, suka san akwai abin da zai biyo baya a ƙasar. Suka ce kafin a lura kuwa sai ga bi wannan karatu ya nasu ko'ina. Sai aka yawo gari gaba ɗaya wannan mutum maƙiyan shi da masoyan shi in ya zauna wannan karatun saurare suke. Maƙiyan shi ba su san san da suke juyowa suke zama masoyan shi ba. Kafin wani lokaci sai suka ce sai zama duk ƙasar gaba ɗaya inda ra'ayoyin shi kawai ake bi. Gudun jaji ba ra'ayin dariya ba ne, ra'ayin gudu ne, ba ra'ayi ne na iyayenmu da ke al'ada ba, jalla suke yafawa su. To yanzu wace ce ba ta son gudun jaji? Yanzu karatun mata da ake tara mata ana musu karatu a Islamiyya, namiji ke karantar da su, wannan ba ra'ayin iyayenmu ba ne, yan al'ada ba ra'ayin ɗariƙa ba ne, ra'ayin gini ne. Ya aka har yadda ba su yadda da gini ba har yau, amma sun dawo suna wannan karatun. Ko kun fahimta? To shi wani da suna ba wannan ƙabila muhimmanci. Yanzu aka ji malamin ya kwaso mana wani documentation da wani bature ya yi tun 1919. Cin lokaci wani bature ya rubuta wani bahasi, wani bincike fiye da shekara 100 da ta gabata, ya hasashi abin da zai faru a yanzu. Kuma ya ce wannan abin da zai faru babu shakka su ya faru. Don haka Turawa kun ga wannan juyin hali da ake gani na addini da yake faruwa, da wannan riko da addini, da wannan yanke wando da ake, da wannan yawo da Qur'ani a aljihu da magogi, da wannan makarantun hadda, Turawa bai zama musu sabon abu ba. Shi ne irin magana da mutane a bazu zai zo ka tara matasa irin waɗannan a gama karantar da su kafa bayan shekara 30, wannan ya zama shi ne goalkeeper, wannan ya zama shi ne tele, wannan ya zama shi ne coach na filin ƙwallo. Ko kuna fahimta da kyau jama'a? Da zai yi da Turawa su suna nazarin abubuwan nan. Allah ya kyauta. Saboda haka sai malam yake cewa wannan irin riko da addini da ake gani a yanzu yake faruwa, ya ce to da dukkan masu bincike ba abu ne wanda kawai ya faru daga fitan ba. Fakamata haddasa al-yahud wa nasara wa al-kuhan, kamar yadda Yahudawa da Kiristoci da ƴan tsibbu da bokaye suka ba da labari amin bi'sa game da cewa annabi ya kusa zuwa. Wajadna aidan, sai muka samu har yau a yanzu man kataba an hadal iqbal, muka samu waɗanda suka yi rubutu game da irin wannan fuskantowa addini da baya a yanzu. Don haka walam yakun hadha rajulun bil ghaibi, wannan bai zama rajulun bil ghaibi ba, bai zama canki faɗi ba. Don ka je Turawa sun zo sun yi rubutu, zai ce kaza, zai ce kaza, zai ce kaza.
ku duba akwai littafin da shi an zo da shi makarantar nan ana karantawa sun littafin shaharin fi dimashq shaharin fi dimashq wani malami ne muka san shekarar shi 100 da ta gabata ya kai ziyara kasar dimashqus sham sai ya samu Nasiruddin al-Albani ya tara matasa kanana yana ta karantar da su sunna sai ku dai shi da gari sai ku dai ya ake ta mishi ana ta zage su ana ta dangane shi kuma ne ya duk da yana karantar da su lailan har to kamar din da ya ce in wannan karantar ta ci gaba domin gaba za a samu juyin juya hali game da duniyar sunna a duniya shi ne yake godiya ga Allah a yanzu Allah ya kawo shi ya gaya min abin da ya rubuta yanzu ba a gani sosai ba a iya tafiya mashin riyadun gidan shi yana riyad balarabe ne mutumin kasar riyad shi ne bude mini waya ya ce bari haɗa ni da shi ne magana da ƙyan ke magana amma yake cewa ya gode wa Allah Allah ya nuna mashi abin da ya rubuta da kanshi ya ce yau ga waɗannan sai yana magana yana cewa yau ga waɗannan waɗanda su harshe ya nema a makaranta albaniya sun yi gari sun zama su ne malamai don su Husaini Awashia su ne manyan ɗalibai su Hamdi As-Salafi su ne manyan ɗalibai su Jamilu Zainu su ne manyan ɗaliban albani a lokacin da ke gaba su mashhur da su Ali Hassan waɗannan irin waɗanda ba a ce ku tattare bita ne za a yi sallah an kusa sallah ma'ana ba a ma damu ko su ji karatun ba an kusa tashi karatu a ce ku je ku tattare bita za a yi sallah ana ganin ma kamar duk da muhimmanci ma su ji karatun zai ga shi su ne ibda-ibdan malamai a cikin tafiya ina kake magana su Jamilu Zainu ina su Husaini Awashia ina makamantan waɗannan saboda haka dukkan hankali yana auna irin waɗannan ahadaf ɗin ya san ba za su zo su tafi haka ba amma wawa sai ya ga cewa kada Allah wannan ɗin ne ko kun fi jinta gama Allah ya kiyaye dan haka sai yake cewa ba rajulun daidaitu ba ne waɗannan rubuce-rubucen da suke walakin al-mutaba'a lil ahadaf wal istintaj minha sai dai kuma dubiyar al'amura da ke faruwa da kuma fitar da sakamako daga gare su ausalahu ila hadha tawaqqu shi ne ya kai shi zuwa ga wannan tsammanin cewa kaza zai faru ma'ana yana son ya kawo ne wani bakire da ya rubutu ko da yi ya ban saja an ce bakire ne ko da ya bude ne na kasar rasha na maguje sai ka ce a wannan shirman banza ne kawai abu ne a'a ya bibiyi abubuwa ne sai ya fitar da sakamakon da ya zai faru ko kun fi hinta gama ko yan noda focus ba da haka suke yi shafa ake cewa yau rajimin bilbaidu suke ba rajimin bilbaidu ne masu libiyar yanayi waɗanda za ku je kana zaune da daddare a ɗakinka ana mamakon sanyi sai ka ga a talbijin kuma an nuna hoton garinku an sa hoton rana a ce gobe za a yi zafin rana sai ka ce ƙaryar banza ta duk da sanyi zai kashe mu a daka yau gobe za a yi zafin rana gari na wayawa sai ka ji gari ya ɗauke da zafin rana ka ce kallon shi duk mutanen nan fashe ka ga ce amma dai ai daidai ne a'a ilimi ne hanyoyi ne scientific method ne hanyoyi ne na bincike kesa su a science akwai tools akwai vehicles akwai equipments akwai hanyoyi da ake bi na kimiyya da fasaha ba ma kafin na'urori na ilimi domin jikinka kai dan adam babu wani abu wanda wata na'ura a yau take iya sarrafa wanda Allah bai baka wani abu makamancin haka ba duk wani abu da ka gani na na'ura da ture ya kwaikwaya daga jikin dan adam ne yake ainihin ne da shi daidai da yadda zai kara sauri ko ya kara kaza ko ya kara kaza don haka sai ga abin da ya gaggawa mutuwa kuma fiye da dan adam ɗin yanzu da mota da mutum wanda yake dadewa da mota da mutum dan adam ne yake dadewa teknolojin Allah ne aka ɗauka yanzu wajen carburetor da sauransu da kaga an yi carburetor yana kaza yana kaza yana kaza al'amuran hanci ɗin nan duk su ne wajen carburetor ka samu kafeta ka daure shi da leda bam zai aiki ya daura hancin ka da leda ka gani za ka kai labari to duk al'amuran to amma sai da turo ya kara wannan nashi gudu to wannan gudun kuma shi yasa sai ya kare da shi ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan mutumi da ya wannan rubutu da turo ne yake nuna cewa duniya nan gaba fa za a samu jinjiya hali amma wannan jinjiya hali daga matasa musulmi ne za su taso da riko da addini da kaza da kaza da kaza to shine malai ya fara maka sharar fage fa tun kan ya gaya maka maganar ba duba ba ne shi ba tsibbi ba ne a'a ya bibiyi al'amura da suka faru a baya ne sannan yanzu yana haɗa su da yadda kuma al'amura za su faru a yanzu ko kuma a gaba ya kulu ahadul kuttab ɗaya daga cikin marubuta raita ne kawai filosofa ne kawai ba malami ba ne na addini ba ma musulmi ba ne yake rubama ta kome shahawatul islamiyya mufaja'a lil alamin arabi yace mai wuya wayewar kai da gwagwarmaya ta addinin musulunci ta zama a dace wadda za ta zo a sassabin ta zo haka a firgice da faɗowa ainihin ƙasashen larabawa allazi ta'udu Allah ya ƙara wadda waɗannan al'amuran za su yayi gari su zama ba a karanta su wato ba a karanta su a za su faru a haka ba sai sun faru ɗin kuma sai a ga wannan abu ne wato ba a yi calculation ba kun gane jama'a abin da ake nufi da calculation a nan shi ne lissafi ba ku jin ko uwanta ne waɗanta faɗa da hausa kai ne yasa kake abu ba ka lissafi ne ma'anar lissafi ɗin nan shi ne lokacin da za ka yi kaza ka tsaya ka auna ka duba menene zai faru a yanzu kuma me zai biyo bayan shi zama kun fahimci wannan da kyau to al'amuran sai su zama a lokacin da za su faru sai zama ba a karanta su a haka ba ba a yi nazarin su ba walakin bilnisba lil alamil gharbi wannan marubuci ya ce amma fa dangane da yammacin duniya la su abin da zai zo musu cikin mamaki ba ina so ku nazo da kai ku fara gani da ture shi in ɗan samu gwagwarmaya ta canjin duniya na musulunci ya ce ba zai mamaki ba don dai yana bincike a kan abin amma su larabawan da abin zai faru cikin su ba sai zai suna mamaki jama'a kuna fahimta da kyau lam takun mufaja'a shi ba zai zama musu abu ne da ya afko musu ba li'anna jami'al qiyadatil fikriyya al alamiyya tawaqqa'at hadhihi as-sahwa domin dukkanin waɗanda ke jagoranci na tunani na duniya wato dukkanin philosophers da ideologists dukkaninsu sun tsammaci irin wannan wayewar kai za ta samu da musulmi munda Allah ya tilla an 30 aman منذ ما لا يقل عن 30 عاما تن أذن دبزيز جد شكرة 30 تورا وسنجة حكا ذات فعلو سيكي بل وهناك من توقعها منذ أكثر من 60 عاما شكرة شكرة تورا ما أقوى تنبا سنس أما شهد ذات فعلو تن كافين شكرة 60 تن كود شكرة 60 تورا سنجة سمان حكا ذات فعلو جماعة هنا فهمت العالم الأمريكي haka ne? A'a al'amin al'amriki al'amin ne al'amriki smith shi ne ya rubuta shi da haka smith
da mama mura da mr smith da cikin kuma amincin mallaka mai wannan mai wannan ƙarfi M-S-M-I-T-H Smith Al-Alim Al-Amriki Ba'ana Winsani Ba'ameriki An American Scientist Kumpa Hita Gama Winsani Mutumin Kasa Amerika Naisuna Smith Si Jami Ati Kum Montreal shi kitabin lahu a cikin wani littafi nashi
asmahu wanda ya sanya wa littafin suna al-islamul yawm, al-islamul yawm, musulunci a yau. A yau ba yau asabar ba, ma'ana musulunci a wannan zamani, ko kun fahimta jama'a? Wa sadara fi khamsiniyat, wannan littafi ya fito ne a 1950s, shine khamsiniyat. Ina ga ce khamsiniyat, misali 1950s, lafata nazar al-mas'ulin, yaja hankalin masu mulki fi biladihi, a garurukan shi na Amerika, a ƙasar shi ta Amerika, ila hadihi sahara, yaja hankalin su cewa to kuna ta yi wa musulmi kaza, fa kuna ta yi wa musulmi kaza, amma fa ga abin da muke hasashen mu biyo baya. Ko kun fahimta jama'a? Sai kuma ya ce wal alim al-ingilizi, sai kuma wani masani shi kuma na Ingila, British scientist, sahibu shuhura a dauniya, wanda yake an san shi duk duniya kasa da kasa, the intercontinental scientist kenan, shi kuma sunan shi Watts, W-A-T, T guda biyu, Watts sunan shi kenan, shi kuma bature ne na ainihin wato Ingila. Jama'a kun fahimci wannan? Ga shi nan fi tahlilihi lil Islam, da ya zo yana ainihin wato tahlili, wato yana ba da analysis, yana ba da bayanai dangane da musulunci, fil usulul wusta, a zamanna na tsakiya, alladhi tadammanahu kitabuhu as-sabir, wanda littafin shi ya ɗauko tarihin waɗannan zamanna. Littafin yaushe ya fito? Ama arba wa sittin wa tis'a wa alif miladi, 1964 shi kuma nashi littafin ya fito. Tawaqqa hadhihi as-sahwa, shi kuma sai da ya hasashen wannan irin gwagwarmayar za ta faru. Wa wasafaha, kuma ya siffanta wannan gwagwarmaya, bi'annaha sawfa taqudu ila ideologiya radi'a, yace to wannan gwagwarmaya da za ta faru za ta ainihin kai zuwa ga philosophical ideology. To sai ya ce radi'a, me ke nufi da radi'a? Idan kuka dubi kusan shi bature duk abin da yake gaba daya duniya ce, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, dan naka a jawanib na rayuwa addini a wurin bature baya cikin lissafi, addini baya cikin lissafi. Abu na farko, mulki irin na capitalism. Abu na biyu, mulki irin na communism, gurgizu can kuma jari hujja. Abu na uku wani socialist, su ne irin mutanen China da sauransu. To yanzu irin waɗannan ideologiya ne waɗanda ake jan mutane zuwa gare su. Duba wannan tsarin na farko, capitalist, in the capitalist system, wanda idan wannan fagen a wurin turawa shi ne Adam Smith, ya rubuta littafin shi mai suna The Wealth of the Nation. Abinda wannan aqidar take tabbatarwa ita ce, a bar kowa ya zai samu arzikin shi ta duk inda zai samu, ya zo ya kafa harkar shi, ya ɗibi mutane ya biya su abin da ya ga dama ya biya su in sun yarda,
shi kuma duk ɗan kan nashi ne shine jari hujja kenan to a wannan tsari daga masu kuɗi sai talaka babu tsakiya ina da kuɗi sai zai duk ɗin sai gonakin ku na gado gaba ɗaya sai kuma rinka bidan ku kuna mini barema idan na gama in tattara duk hatsin da kuka noma mini na biya ku na sai gonakin ku zai in kai in taskance kuma sai abin da na ga dama in siyar muku da kyar za ku rinka siyan abin da za ku ci kullum na ga gona kuma sai in ce na tsaye da ɗana takarar gwamna don nuna muke da kuɗi to wannan shi ake kira capitalism shine annibar ar-ra'samali jari hujja kuɗi na su ne dalilin da zai sa kawai in fi ku in mallake ku in yi muku kama kariya in yadda na so ko kun fahimta? Kun ga a ƙarƙashin wannan tsari shi ya haifa abin da ake kira demokuraɗiyya na kar ku taɓa tunanin demokuraɗiyya za ta yi adalci duk kuskuren farko ma da kai tukunan tunanin akwai adalci a cikin demokuraɗiyya a zo a yi zaɓe kana ɓata bakin kana cewa wai an yi zalunci ka ɓata bakinka dama zalunci ne saboda ina son ku gane menene capitalism ɗin tukuna kun ji na ba ku samari tsakani da Allah mutumin da ya zo yi muku irin haka zama kun fahimci nazariyar gonakin ku ne na gado sai zo duk sai sai su ya bar su a gonaki amma kowa ke ɗiba manoma kun noma sai ɗan kawo wasu abubuwa a baku wanda yake ce fa nan ranar za ku je ku gobe inda ku zo da gobe da yunwa za ku yi sai da haka ya gama firgita ku ta shi kuma da shi da zuwa shi suna nan suna jin daɗi ranar da aka tayar da wani tsari sai sa ƴaƴan shi sai zama shi ne babban attajiri shi ke juya kuɗin ƙasar ƴaƴan shi ke juya mulkin ƙasar sai a wayar gari ba wani mai motsi daga shi sai nashi to wannan mutumin da ya muku irin wannan gurgurdin shi ne zai muku adalci a wajen mulki sai aka ce dan shi ya fito takara sai aka ce cikin ƴaƴan manoman can wani ma ya fito takara zai bari ya sai labari to shi kenan yanzu aka zo zaɓe ni gaba dan shi ya samu mulki a yanzu ko to zaɓe ni gaba ma ba wani dan talaka da zai sake fitowa takara saboda ni ba zai yadda makarantun da gwamnati ke rike da su ci gaba da kyankyashe waɗanda ma za su iya tashi su yi muƙayama da ƴaƴan shi ba sai da haka idan talakawa za su tashi su yi wa kansu kiyamun nauyi from nowhere su tashi su yi amma wallahi ƙarya ne a kafa gwamnati ta demokuraɗiyya ku ce za ta ƴancin ku wannan tsarin da kuka fi sanar da sun gina na da makarantu an ci abincin su kyauta sun ba da sutura saboda asali su sardauna masu faɗa da wannan abu ne don haka da suka gama ƙarewa ka sai zama ɗaliban graduate ɗin capitalism ne suka zo da ƙasar a hannu kuma sai da haka duk wanda yake tunanin wai AB za ta koma yadda take a da alhuda za ta koma yadda take a da Barewa College za ta koma yadda take a da ƙarya ne ba ta koma ba kun ji capitalism kenan sai communism shi ko communism ma ba ma shiyu'iyya suke kiran shi annizam ashiyu'i shi ko dama gaba ɗaya ma an takura abin da kowa zai mallaka kafin nan an ba da damar wani ya tashi ta ko ina zai san yadda zai yi kun ga barku ji a ƙarƙashin wannan tsarin ko idan shi sarkin ko babban mai kuɗin ya ji ka taso za ka yi kuɗi ko sai ya hana ka idan ka san hanyar da kai kayo kuɗi ka taho ko kana zuwa sai ya tsawaya ya baka
ba zai barka ka rayu kai kadai ba, don in ka rayu kai kadai you will become a threat to him, za ka zama hadari gare shi, ba zai barka ba. Sai ya dauko yayi baka, bayan kwana biyu sai a baka wata sarauta a kada sai ka rinka zuwa, shikenan ka zama cikin nashi. Ba za su bauku kai labari ba. To kun ji wannan ke nan. To a wannan tsarin kofa shi tun farko ma za a takura hanyar arzikin ne, ba ma za a yadda kowa ya yi kuɗi ba, ba za a yadda kowa ya haifi ‘ya’ya da yawa ba, ba za a yadda kowa mallaki motoci da yawa ba. Filin gidanka ma a ƙididdige, komai a ƙididdige yake. Don haka da zaran an yi za ka yi wani abu da ka wuce kowa, shi kenan sai a daƙile ka. Ko kun fahimta da ma? Don haka a cikin wannan, ku duba, a cikin capitalism, wanda capitalism shi ya intaji democratic system, shi ya intaji, shi ya fitar da demokuraɗiyya, a cikin shi akwai yiwuwar a samu wasu gidaje masu ƙarfi ko da za su tashi suna munafasa da junansu. Don haka ku duba yanzu a Najeriya, za ka ji an ce wane yana nan, wane ma yana nan. Mun kuma yaran suwa da nemi haka, za ka ji wasu manyan mutane guda biyu ko uku suna faɗa da juna. To a capitalism aka iya samu wannan, amma a tsari na kwaminifanci ko? Ba a barin kowa ya kai labari. Wani mutum guda ne ba zai taɓa yadda kowa ya san alƙiblar shi ba. Duk wanda ya taso don shi a barazana sai ya kawar da shi. Wannan tsarin kuma tsari ne na abarku ga kunan rayuwa, ba za a ce an takura muku game da kaza ba, ba za a ce an takura muku game da kaza ba, an bar ku kowa ya yi mai hanyar arzikin shi. Na san muku misali da ƙasar Chinese, amma daga can asalin inda su a zatansu nan arzikin yake fitowa ko, daga nan za su rinƙa regulating ɗin shi. Mene ne ma'anar wannan? Ne ma za ka je ka kai, da abin da za ka je ka kai. Amma sai a yi tunanin, idan aka bar ka kana noma, kana samun taki, kana siyan gonakin da kake so, to wannan kuma za ka iya wayar gari ka zama matsala ga al'umma ko ga gwamnati. To shi kenan, sai a ce an sa ƙa'ida duk wanda zai sai gona a ƙasar nan sai zai siya ta hanyar gwamnati. Don haka wanda zai siyar sai zai siyar ta hanyar gwamnati. To gwamnati ce za ta rinƙa lura da me ke shiga, me ke fita, me ke kaza, me ke kaza. Sai sa yanzu mutanen Najeriya sun tafi suna harkoki a ƙasashen China. Duk harkar da za ka yi ko? Za ka yi da ɗan ƙasar ne ta hanyar gwamnatin ƙasar. Amma ba ka san haka ba. Don haka in wani abu ya faru na kana kukan zafi ce ka ko? Sai ka sai gwamnati ce gaba abin da za a yi, saboda asali ba shi ne zai cuce ka ba, ita gwamnatin ce za ta cuce ka. Don ba za su bar ɗan ƙasa ya ƙarfi ba, ba za su bar baƙo da ke shigowa ya kai labari ba. Don haka akwai mutanenmu da yawa a ƙasar China masu yin sana'a da yawa, an damfare su da yawa kuma sun rasa yadda za su yi. Saboda ne, saboda ita gwamnatin ƙasar ita take regulating dukkanin shiga da fice da za ka yi. Don za ka iya tafiya Sokoto yanzu ka zo ka siyo wake ka fito, mai anguwar anguwar ma zai sani ba, balle gwamna, balle sarkin gari. Amma a ƙasar China ba zai yiwu ba, duk abin da za ka yi ta hanyar gwamnati za ka yi, duk abin da shi kuma zai yi ta hanyar ainihin gwamnati zai yi. To me ne wannan nufin da ke cewa waɗannan tsare-tsaren jama'a duk sun samu matsala? Wannan tsari girgizi ya mutu tun 1980s, tun da tarayyar Soviet ta faɗi, communism ba ka jin shi. Sannan yanzu ne yake faɗuwa, capitalism ne yake faɗuwa, demokuraɗiyya ce take faɗuwa. Na gaya muku daga cikin faɗuwar da demokuraɗiyya ke makon da ya wuce, matar shugaban ƙasar Najeriya da matan gwamnoni kakkaf sun haɗe sun kafa wata ƙungiya, suna ce mata Women for Change. fatan canji dole sai an yi canji dole sai sun samu mulki da aka zo sai aka tsaye da mijinta dan takarar neman shugaban kasa da shi da wani namiji guda daya da wata mace guda daya sai aka ɗibo cikin waɗanda za su fitar da gani da jam'iyya akwai mata waɗanda matan nan kasansu ya kai 35% ita matan shugaban ƙasa ita ce shugaban waɗannan mata kashi 35 a cikin ita wannan jam'iyya wadda za su haɗu su zaɓi imma mijinta imma wani daban imma wata mace wadda ita wannan mace ƴar wannan ƙungiyar tana ta shugaban ƙasar ce ita ma women for change ce dukkan matan da ke wurin bayan da su da ministoci da lauyoyi da dukkanin matan da ke wurin ka a ƙarƙashin shugabancin matan shugaban ƙasa babu mace ko kwaɗe da ta zaɓi wannan mata mai suna Sarah Jibril haka Sarah Jibril ta tashi ita kaɗai ta zaɓi kanta kamar mayya ƙuri'a kwaya ɗaya ta ci rak ita ce ƙuri'arta da ta dangwala wa kanta duk matan da ke wurin da sai su kara sai su zaɓe ta tunda su women for change ana son canji a samu mace shugabar ƙasa amma har shugaban women for change duk ta bi ƙasar nan har jihar nan ta zo ta tara mata ana cewa women for change ta mamaye ya faru ita kanta ba ta zaɓi Sarah Jibril ba duk matan da ke wurin ba wadda ta zaɓi Sarah Jibril tarin da zaka ce wannan yana daga cikin downfall na demokuraɗiyya kenan demokuraɗiyya in ta faɗi to capitalism ya faɗi domin ita demokuraɗiyya ita ce steering shi capitalism ɗin shi ne injin ka gaya min in fito yayi ya ɓalle da wace dabara direba zai tuka inji a kan garin da za a je saboda haka babu shakka demokuraɗiyya faɗuwa take sannan yau duk duniya ba ƙasar da ake bi bashi irin ƙasar Amerika wadda ita ce uwar wannan aƙida duk duniya ba inda ake bin ba mace bashi da wanda bashi ya kanye musu irin ƙasar Amerika don haka kullum da yawaye a Amerika marasa aikin yi ƙaruwa suke zina ƙaruwa take shaye-shaye ƙaruwa yake suicide mutum ya sha kwaya ya rubuta karamar takarda ya rataye kanshi ya mutu saboda talauci da damuwa yayi duk abin da zai yi yayi zina yayi luwaɗi ya koma yana tara yara ƙanana suna sa bakinsu suna tsotson azzakarin shi bai ji daɗi ba ya ci duk naman da zai ci ya koma yana cin na mutum bai ji daɗi ba ya sa kowaɗanne irin sutura a duniya na al'ada bai ji daɗi ba ya koma yana yawon tsirara bai ji daɗi ba sai ce to bari ya rubuta takarda ya kashe kanshi saboda frustration da depression sakamakon wannan yau capitalism ya faɗi kawai abin da zaka ce kenan yanzu abin da capitalism yake gwargwadon abin da rashi yake kyallin ƙarasawa ne tsohuwa da rigar mama shi ne the social system shi kuwa wannan dama babu inda ma zai je domin shi asali bari ku ji sirrin shi ya tashi ne don ya faɗa da Allah a matsayin shi na Ar-Razzaq wato lokacin da sahabbai suka ce wa Annabi sa'ir lana ka sanya mana farashi ai controlling prices ya zama kowa ya san omo naira kaza ne masara naira kaza ce manzo Allah ya ce a Allah shike shimfiɗa arziki shike takurawa shike azurtawa shike talautawa ya ce ba ni san je lahira Allah ya tuhumce ni da na takurawa wani tattalin arziki da haka a musulunci ba za a ce an sarrafa farashi a ce kar a sake doya ta wuce kaza ƙarya ne kar a sake kilo na nama ya wuce kaza babu wannan a musulunci sau da lokacin da zaka ce doya ta katta take ta wuce naira 200 to duk na daga otuko na gona sai ta a jihar Benue ta tashi a naira 300 ka ce katta wuce 200 me zai faru sai ya ɓoye ta sai ya rinka sayarwa a sace da haka sai kowa ya ɓoye tashi sai ta zo sai ta kona naira 600 sakamakon ne sakamakon controlling price da kace wannan ya faru a lokacin shugaban kasa Buhari lokacin da aka ce za a kayyade farashi abinda Buhari ya ce kar ya wuce naira 200 sai da shi ya kona naira 800 ba haka kunji to su abinda suke cewa a toshe hanyoyin arzikin daga route din su shine idan na san me kawo maka masara garin nan wanda yake siyar maka da masara to kai ba zan hana ka siyar masara ba ko kun fahimta shi ba zan hana shi shigo da masara ba amma sai da sai kafa boda ita masara buhu naira 2000 ce sai ce ba zai shigo da ita cikin kasar ba sai ya ba da naira 3000 sai da to ai yanzu za ka zama 5000 kenan kai kai da za ka siya ba za ka sai ce ya zo na kawowa tun da ya daina kawowa shi kenan kai sai ka zauna ba aiki sai ce to gwamnati za ta ba ku bashi za ku rinka yin dukanci za ku rinka yin takalmi kuma shi takalmin ba zai wuce kaza ba kuma in kun yi za ku rinka kawowa wata hukuma ta gwamnati ne tun da sun takalmi shi ma takalmin ba za a bar ku siyar da kanku ba wannan shi ne government intervention in the system ma'ana gwamnati tana da hannu biyu dubu a cikin tsarin sakamakon wannan sai zama ana tasarrufi game da arzikin mutane ko kun fahimta jama'a to amma ka ga da yake Allah ba a mishi wayo duk su gama wannan abin ƙasar China yau sun fi kowa yawa kuma kowa kusan yana da wata sana'a wanda yake rayuwa a ƙarƙashinta amma ko wannan is against the will of the system to menene wannan masani ba America yake cewa wanda kar ku manta ba ina muku sharhin abubuwa guda uku ne wanda wannan masani yake cewa to wannan irin juyin juya hali da ake tsammanin ya faru to zai faru ya haifar da ideology rabi'a wata aqida wani thought wani tunani wani philosophy na hudu da kun fahimci yanzu guda uku ko ma'ana yanzu guda uku ake fama da su yace to zai haifar da na hudu fatatahakkamu fil alam al mu'asir yace wanda wannan irin ideology wannan irin ra'ayi da irin wannan sayyafa da tunani na hudu to zai samar da wani canji a duniyar zamanin yau fil qarnil hali a cikin wannan karni da muke ciki karni na 20 kenan wannan cikin karni na 20 wannan magana shi ne karnin da muka gabata yanzu mun shiga karni na 21 sai yace ala anna akhtara wafiqa bi hadhihi alkhusus ta'udu ila aqta yace ala anna akhtar وثيقة بهذه الخصوص تعود إلى عالم روسي إلى عالم روسي يتي تارد تشوافا وانا اين هو في الدكومنتيشن شيني وثيقة وانا اللاباري وان ديك مكيكي بكيكي اكام وانا انكي بذكر ينا كوما نزيع بوان المسدين كسر روشيا وهو وانا مكيك وشيني to Janiski ina fata an gani kun fahimta ba shi ne haka suna yake suna ne irin na magudawansu to Janiski ko to Janiski ina fata an gani kataba majmu'ata mu'allafatin fi aqabi thawra ash-shi'iyya wannan masani ya rubuta tattaruwar wasu rubuce-rubuce a ƙarshen juyin jihadi da aka yi na ainihin kwaminisanci محاولا تقييم تلك الثورة ينا قوقر يتبت الدوام من جين جيهان الأكل ومتسائلا كما بعد ذلك تبت الدوام ويوم من جين جيهان نكون مثلا شيئا أما سيسكو يستبعي يتيتو نهد كنا ينا ننزي فاو أما سيتي متى يشغي فاو وأين أين ذي فاو تأتي الثورة العالمية الثالثة وقر ما يأرم تأكد من تجيب جهال الدنيا أين أين هو تذاك فعلو تنسى أن يكرا الثالثة سيما لنكي مشيرا بهذا إلى الثورتين العالميتين الفرنسية والشيوعية yana nuni ne zuwa ga biyun biyu hali guda biyu da ya taru a duniya, na ɗaya na Faransa, na ɗaya kuma na girgizo na ainihin wato kwaminisanci. Shi ne shi a nan yanzu kuna ji, shi a nan yanzu kun yadda ya dubi juyin juya halin na Faransa da na ainihin abin nan Rasha, da ya dubi waɗannan guda biyu sai ke cewa to na uku yaushe zai faru. Amma kun ga shi wannan kamar yadda aka zo ka ji ya yi wannan ƙididdigar tashi ne da daɗewa. Wancan da ya nashi 1964 ya yi, shi ya sa shi a lokacin na uku ya faru yake cewa na hudu, shi kuma wannan an yi na ɗaya an yi na biyu, to sai ya ce na uku ne ba mu san yaushe zai faru ba. Shi ne ya magana 1919 za ka ji waɗannan maganganun da ya yi, shi kuma wancan ya yi nashi 1964, ko kun fahimta? Sai ya ce wa ila anna kiltayhima qad fashlata, tare da cewa fa dukkan guda biyun sun faɗi fi nahiyatin mu'ayyana, ta wani ɓangaren. Wato ku duba yanzu jama'a, kamar yadda na ce kwaminisanci ya faɗi, faɗuwar kwaminisanci ya zo ne ta hanyar ne, ta hanyar democratic policy, ta hanyar demokuraɗiyya. Misali jama'a, yanzu makarantar nan ta duk sai ne ta karantar da mutane, duk da ɗaya muna karantawa ba mu taɓa samun matsala ba, sai mu fara zuwa gidan kurkuku muna wa'azi. Daga haka sai wata fitina ta taso mana wadda sai ta rigirgi da makarantar da da'awar gaba ɗaya. Ka ga ba asalin karantarwa ba ce wani abu ne, to haka nan asalin capitalism ɗin ba shi ɗin ba tukuni demokuraɗiyyar da ke ƙarƙashin shi ce, da ta faɗi sai ta ja mishi faɗuwa. Sai shi ma zan yake cewa da gwagwarmayar Faransawa da gwagwarmayar kwaminisanci dukkansu guda biyun sun faɗi, amma wannan faɗuwa da ta kawo musu cikas ta faru ne akan musu abubuwa na musamman. Sai ce wa annal alam, to kenan duniya a yau fi hajatin ila sauratin, duniya tana da buƙata zuwa ga wata gwagwarmaya ƙadima wadda za ta zo tastati'u an tusahhiha min masaratil harakatil insaniya, wadda wannan gwagwarmaya za ta iya gyara kai da komowa rayuwar mutum. Kai da komowa rayuwar mutum tana ƙarewa ne a cikin niqab guda hudu ko biyar. Nukta ta farko ita ce addini, duk inda mutum yake yana da addini duka har ma gazawa akwai abu da ya yarda da shi wanda yake linƙusawa, to wannan shi ne addinin shi. Don haka ba ka raba ɗan adam da addini, ba ka raba ɗan adam da harkar tattali neman kuɗi, to ba ka raba ɗan adam da harka ta siyasa shugabanci, ba ka raba ɗan adam da harka ta rayuwa, yaya abincin shi, yaya suturar shi, yaya gine-ginen shi, yaya kaza. To galibin waɗannan abubuwan ba a iya raba ɗan adam da su, to sai kuma a lijitimahiyya, yaya zamantakewar shi take, yaya mu'amalar shi take, yaya kai da komowar shi take da wasu al'umma. To waɗannan abubuwan kun fahimta jama'a, su ne abubuwan da malamin ya kira su, ko masanin ya kira su alharaka al'insaniya. To waɗannan abubuwan guda biyar suna buƙatar gyara. Yanzu ban girman Allah ku aje duniya ta yi faɗi, scope ɗin ku ɗauke shi a Najeriya. Yanzu addini ana yin shi daidai a Najeriya yadda ya kamata? Siyasar fa, tattalin fa, rayuwar fa, da dubin zamantakewar. Yanzu jiya nake kallon wani program, na ji daɗin program ɗin, NTA Port Harcourt suka saka shi. Abinda suke magana shi ne an ɗauko, ana magana traditional institutions ne, wato sarakunan gargajiya da al'adu da mutane suka gada, wani tasiri suke da su. Sai aka sanya wani elder, wani irin dattijo, statesman, irin dattawan gari.